إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ‘yan uwa masu kallon mu da sauraron mu kai tsaye da kuma wanda su kalla ko su saurara ta hanyoyin yaɗa bayanai na zamani, ina magana ne daga nan makarantar Darul Hadith Salafiyya Kainuwa da Shan Allah a cikin ainihin wato anguwar Gaskiya Layout da ke nan Zaria. A wannan dare na Alhamis, daren 6 ga watan Rabi'u Tsani, hijira Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, na da shekara 1435, daidai da ranar 5 ga watan Fabrairu shekara ta 2014 ta miladiya. Wannan shine cassette na 1 daga cikin jeren giyar kasusuwan ƙarikan karatun littafin Fiqh Sira, wanda marigayi الشيخ محمد الأول آدم الألباني يكسن تيينا قبطر وأكن ونن كجيرا أو ونن مجلس مع البركة. الله وديك سركي مشيكا فرا الله يكرب شهادة سا تشيد ما تسا أم عبد البر تدنسا عبد الله بيودة تكين متانين ديكيك أونا الدنيا الله تكين إيكوان سا يكرب رأيو ستاري. Muna fata Allah ya kai hasken annurin aljannar Firdausi a cikin kaburbarinsu, Allah kuma ya ɗaukaka darajarsu a cikin as-safwatul karamil bara. Na canza lambar kaset din ne zuwa lamba ta 1 maimakon kaset na 173, wanda shine ya kamata da malam yana raye ya ci gaba, saboda lura da ainihin wato karantarwa ta magabata. Malaman salaf, idan wani malami ya rubutu sai ya gama, ko ya rasu bai karasa ba, ko bayan shudewarsa wani ya ga cewa akwai abubuwan da ya bari a baya, idan suka zo suna mashi zail ne, sai a ce zailu tarih Baghdad, zailu siyar nubala ta zahabi, zairu ainihin wato tarihul islam kudul islam. Al-Imam As-Sakhawi yayi wajizul kalam fi zaili fi zaili ala duwal al-islam. Al-Imam ainihin al-Fasi yayi littafi mai suna ta'rifu dhawl dhawl ula biman lam yadhkuruhu az-zahabi fi siyar an-nubala, shi aka fi da suna zail na ainihin siyar ta Imam az-zahabi. Malamai da dama sun yi irin wannan rubuce-rubucen. Allah mu dake sai saka musu alkhairi. To lura da haka, shi sa naga dacewar ba za mu ci gaba da lissafin kasusuwan kamar shi malam marigayi din ne yake yi ba, inma sai mu sako lissafi muna masu kiran su da suna ƙarishin karatun littafin Fiqh Sira. Ƙarishin karatun littafin Fiqh Sira cassette na 1, cassette na 2, da gwargwadon abinda Allah ya kaddara za mu yi, gwargwadon abinda Allah ya sa rayuwa za ta kai. Ina fata mun gane wannan. Dan haka, kamar yadda na faɗi, wannan shine cassette na 1 daga cikin jeren giyar ƙarishin karatun littafin Fiqh Sira, wallafan babban malami al-ustadu Dr. Zaid ibn Abdul Karim Az-Zaid, malamin fiqhul muqaran, farfesa na fiqhul muqaran a ainihin al-ma'had al-ali lil-qada na kasar Saudi Arabia. Kafin mu je da nisa jama'a, ga wasu ƴan bayanai. Abu na farko shine waɗannan muryoyi da ababen kallo na waɗannan karatuttuka gaba ɗaya mallaka ce ta makarantar mu ta Darul Hadith Salafiyya da ke nan Zaria a Nigeria, kuma tana ƙarƙashin kariya ta dokar kare 'yancin, dokar kare bayanai da haƙoƙin rubuce-rubuce da haka ba halasta mu kowa a matsayin shi na mutum daya ko kungiya ko wasu tarin jama'a ba su sarrafa ko su yada ko su juya ta wata hanya daga cikin hayoyin juyawa ko yadawa bugaggiyar takarda ko ta lantarki ba tare da izini daga wannan cibiya a rubuce ba. Abu na biyu ne magana sunana Kabiru Abubakar Aminu, mutane sun fi sani da suna Kabiru Asgar. An fada tun ajiya, Malam Musa ya fada ya nanata, babu shakka Malam Muhammadu al-Awwal Adam al-Albani bijimin malami ne. Allah madaukakin ya ji ƙarshi. Malami ne mai jajircewa da ilimi da baiwa da hangen nesa da hikima da tsara aiki. Waɗannan sifofi tsakani da Allah mu dai mu san wani mutum da gaske wanda suke raye a cikin malamai ko dalibai da ya bari a baya wanda ya hada su gaba ɗaya ba. Innama kowa kana iya samun shi da wani nasibi a cikin wani abu. Za mu iya cewa Malam Musa Munshawi yana da jajircewa. Ma iya cewa Malam Dawud Al-Zahiri yana da rabu a ilimi. Ma iya cewa Malam Dr. Abdul Rafi Abdul Gani yana da rabu a hangen nesa. Ma iya cewa Malam Umar da ke jawa Malam Baki yana da baiwa ta ilimi. Ma iya cewa Malam Meshago yana da hikima. Ma iya cewa kaza, ma iya cewa kaza. Ma iya cewa Malam Musa Sadiya da dattaku. Amma ba za mu samu wani a cike da zai hada duka waɗannan ba. Mai wa kanmu adalci. Ni kuma ɗan autansu ban ma san ta ina na ƙullo ba. Dan ni gaba ɗaya ma sai na ga kaman kuskure ne ma a ce a dura na akan wannan kujera. To amma nakan tuna wata kadiya guda ɗaya karkashin faɗin Allah madaukin sarki da yake cewa وما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكمة والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. باشي يوا غواني متم الله يباشي لتاكي كو حكمي كو حكمة كو أنبتا سيكما يجوا يتشي ومتانيس دم بايش ba shi yuwa ya haka. Sai dai ce ku zama bayan Allah masu neman kusanci zuwa ga Allah. Bima kuntum tuallimuna alkitaba, da abinda kuke ainihin wato karantawa na littafin. Bima kuntum tadrusuna, da kuma abinda kuke ci gaba da koya. Malamai suka ce wannan ya nuna cewa duk wani wanda zai karantar to ya karantar da abinda ya koya, kuma a lokaci guda yana mai ci gaba da koyan wani. Ma'ana ba zai ce sai na gama koya tsaf sannan zan karanta ba, babu ran da zai gama koya. Ko kuma ya ce ni tunda dai na gama koya, misali a zamanance na gama digiri ko na yi PhD ko wane ne, to ba zan ƙara karanta komai ba sai dai karantawa, to nan ma halaka zai. Dole sai an haɗa biyu, karatu da karantawa. Babu shakka mu ɗalibai ne masu hankoran ina ma za mu samu mu yi karatu. Na haka da ɗan gwargwadon abin da muka samu shi ne za mu yi shiyarin da 'yan uwa, mu yi ainihin mudarasa da 'yan uwa. Ta haka ina neman agajin 'yan uwa da ke zaune a nan gaba ɗaya, wanda duk ya ji abin da zai faɗa na gyara ko tadarwa ko kuskure, don Allah kar ya bari su ya wuce. Nan take ya ɗaga hannu a gyara a wuce gaba ɗaya. Dukkaninmu ɗalibai ne masu koyo ne. Da fatan ƴan uwa za su saki wannan matsayin nasiha tsantsa, ba wai tawalu ba, don haka abun yake insha Allah. Haka wannan ainihin fiqhu da malamai suka fitar a cikin littafi a wannan aya ta Alkur'ani ita take sa nake ainihin wato daga kafa da yadda da cewa hala zan iya kwatantawa. Baya ga wannan, ina yi mana nasiha gaba ɗaya akan cewa mu guji yawan kokarin muƙarana sai mun gwada wane yafi wane iyawa, wane yafi wane kwatantawa, na wane yafi kama da na Malam Albani, na wane yafi kama. Wannan ba shi daga cikin tsarin wato kai koyarwa ta magabata jama'a. Sahabiya Asma'u ƴar Umais, kamar yadda Imam Az-Zahabi ya kawo tarihin ta, wata babban mace ce kuma malama, wacce ta auri manyan mazaje guda uku. Allah ya azurta da auren Ja'far ibn Tayyar, wannan shahidi na yakin mauta Ja'far dan Abu Talib radiyallahu anhu ita ce matarsa wanda ya mutu ya bari bayan rasuwar shi Allah ya saki alzata da auren wani babban mutum shi ne Sayyidina Abu Bakar radiyallahu anhu bayan rasuwar shi ita ce ma mata da ta mishi wanka haka ya tabbata a cikin sira kamar yadda Zahabi ya kawo bayan rasuwar shi ta saki auren wani gwarzo shi ne Ali dan Abi Talib kuma dukkan waɗannan mutane Allah ya azurta ta da zuriya tare da su ita haifa ma Sayyidina Abu Bakar Muhammad dan Abu Bakar Samiyu Rasul alaihi salatu wassalam takwaran manzon Allah wannan da aka haifa lokacin da za a tafi aikin haji na bankwana ita ce uwarsa sannan ta haifar wa Ja'far din shi ma Muhammadu dan Ja'far waɗannan Muhammadawa guda biyu lokacin tana aure da Sayyidina Ali wata rana sai suka zo suna alfahari wa junansu kowa yana cewa ana khairun minka abi khairun min abika Muhammad dan Abubakar yana cewa Muhammad dan Ja'far uwarsa dai ba ce ni nafi ka domin baba na yafi babanka shi mota sai ce kayya kake ni nafi ka daraja saboda baba na yafi babanka sai shiru tana kallon su sai mijinta Sayyidina Ali yace ki raba musu gaddama mana sai ta ce ban taba ganin matashi kamar babanka ba a cikin Qurayshawa ya kai Muhammad dan Ja'far shi kai kuma ban taba ganin dattijo kamar babanka ba a cikin Qurayshawa ya kai Muhammad dan Abubakar sai na ne ce wallahi da baki fada ka ba da na mauje ki sai ce sai din baki bin mana komai ba amma gaskiya kike fada sai ta ce kai kuma kai ne cikon na uku sai ta ce mai yaran ku daina gwara iyayenku da juna to shine mahallin shahid din ku daina gwara mazaje da juna wannan tsakani da Allah muguwar dabi'a ce kaji tun daga can farko sabai sun yi tsoratarwa akan ta taka mu daina kawo wannan jama'a mu sanya ikhlasi tsakanin mu da muke ta tabar zagwadawa ta ku ko masu saurare mu sanya ikhlasi cewa muna ci gaba da yin wannan abun ne dabo dama shine addinin mu ba dan ba kowa haushi ba ba dan kuma burge kowa ba kuma dan aji a gari mun ci gaba ba ko kuma aji muna nan yadda muke ba a'a saboda dama shine abinda aka san mu akai kamar yadda sallar asubar da muka yi ta farko bayan rasuwar malamin mu Allah ya ji kansa bana jin wani yana yin wannan sallar asubar da sunan dan a ce ya ci gaba da yin sallah a'a saboda dama abinda ya kawo shi duniya kenan ha kuma har yanzu da muke yin sallolin mu to haka wannan karatu ya kamata mu dauke shi cewa shine mu ne shi babu shakka wannan malami namu الشيخ محمد الأول آدم الألباني رحمه الله وأفسح قبره يا جماعة من أقوم يا جماعة يا بمن دور أبدا مكي بكاتا دي من روى قوم يبا نكراتو كو إلمي كو درسة كو محادرة كو كرنتوا كو لدبتوا كو وسيا كو حكمومي باب أبن دي رجيسي دي فدا منا yananata yanannaga kai har wasu mun suna ganin ma ya cika naci wajen fada abubuwa bai mana rowa wata fikira kwaya ɗaya ba da haka duk abin da zamu tafi akai yanzu iyakaci kawai mu turo ko mu karanto ko mu saurara me ya fada ko mu aiki da shi babu wani abu da ya rige mana babu wani abu da bai karanta ba babu wani abu da ya fada ba babu wani abu da bai yi ba Allah barki sarki ya saka mishi da alkhairi sannan kuma bayan ya gama karantar da mu wannan mada ta ilimi ya ban mana wannan cibiya ginanniya hani Allah ka ya Aba Abdurrahman sannan kuma Allah barki sarki ya dauke shi cikin hanya wanda yake babu shakka da masoya da makiya sun tabbatar da Allah ba zai ba mutumin banza ya tafi haka ba sai mutumin kirki Allah yake dauka haka Allah ya dauke shi akan abin da aka san shi da shi ba tare da yayi sanyi ko da na taki daya ba ba tare da ya rayi rayuwa da za a ce da ba haka yake ba Allah ya dauke shi ya kai shi gare shi a yadda muka san shi a yadda mu masoya muka san shi a yadda makiya suka san shi suna kiran shi ba mai zafi suke cewa ba to mu dauka a matsayin mai zafin mu kuma a yadda muka san shi mutum mai jajircewa mutum mai hangen nesa mutum mai karantar da sunna Annabi sallallahu alaihi wasallama ba kuma tsaya kan karantawa ba cewa dole sai an yi aiki da ita Allah ya dauke shi kuma bayan Allah madaukin sarki ya yi mai injazi ya cika mishi burin shi babu abin da bai gani ba da gaskiya abin da yake so ya gani a duniya na ganin cewa mutane sun zama suna da wayewa kai game da addini sun zama suna da wayewa kai game da rayuwa sun san inda ke musu ciwo game da aqidar su sun canza al'adun su zuwa ga al'adun musulunci. Dukkan mu nan galibi shekaru 15 ko 20 baya yawo kawai muke a gari kamar yadda sauran jahilai daga magarin mutane suke yawo. Jama'a haka ne ko ba haka bane? Allah ya shirye shi mu ta hanyar wannan bawan Allah. Allah ya sanya mu akan turba mai kakkiya sanadiyar wa'azozin shi da karantawar shi da isharorin shi da maganganun sa. Allah wanda yake saka mishi alkhairi, Allah ya maye mishi gaba ɗaya dukkanin wannan lada. Ya Allah ka tara mishi dukkan wannan lada, ka jibga mishi a cikin mizanin shi na ayyukan alkhairi. Allah ka kankare mishi kurakuransa da laifuffukansa da abubuwan da ka sani wanda ba mu sani ba, bi rahmatika ya arhamar rahimin. Kaga wannan abu da ba dan mu ahlus sunna bane, to da kawai sai a rufe makaranta, kowa kawai ya tafi ya ci gaba da aiki, saboda babu wani abu da ya rage jama'a, babu wani abu sabo da zamu faɗa wanda bai faɗa ba, babu wata hikima sabuwa wanda zamu kawo da bai kawo ba. Ya gama mana komai jama'a. Shi yasa in ka tsaya ka lura sai ka ga babu shakka lokacin tafiyar shi yayi, li'annahu qadana habahu, ya gama aikin da Allah ya tsara zai masa. To amma mu ahlus sunna ne masu bin manhajin salafiyya, sai muka duba muka ga cewa bayan shudewar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam farkon malamin wannan al'umma, kuma wanda aikin shi sun cika cif, Allah ya mishi bishara akan cewa ya gama aikin da yake, amma sa bai tsayawa su kai, ba su tsaya ba, ci gaba da aiki suka yi da yada musulunci, har ma aka samu waɗanda suka yawata duniya suka kai musuluncin nan duk inda ya kai. Karkashin haka ne mu ma ya iso mana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hayya rasu musuluncin bai wuce zaitul arab ba, bayan ka shudewar sahabbai haka tabi'ai suka yi wannan jajircewar su ma, haka dai mutanen kirki ba su gushe ba, suna ci gaba da wannan aiki. La tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'ala al-haqq la yadurruhum man khazalahum, waɗannan suna wanda suka sa muka ga lalle dole mu zo mu yi ɗan abin da zamu iya. Ala illam takum iblun fa ma'iza, muna fatan Allah madaukakin sarki ya bamu dacewa, ya bamu ainihin wato ikhlasi wajen yin wannan ɗan ƙanƙanin aikin da muke fatan zamu gwada. Sannan wasiya zuwa ga al'umma gaba ɗaya da kuma sauran masu saurare shine, ya kamata mu gane cewa wato kisa sam baya canza wani abu a duniyar nan jama'a. Babu wata falsafar rayuwa da aka ce wai dan me ita ma ya mutu mutuwa ta dabi'a shikenan ta mutu tare da shi, babu. Ko ta ƙarya ce balanta ta gaskiya. Duk wata falsafa a duniya, wani tsarin rayuwa ko wata karantarwa ko wani mazhabi, ko da me shi ya kwanta ya mutu, in dai ya riga ya faɗe shi a duniya to an riga an samu matsala. Babu yadda za a yi a ce dan ya mutu ya tafi tare da shi. To balanta kuma wanda aka kashe, wanda da aka kashe kam to wannan an tallata mishi hajjar shi ne. Dubi dai hadisin Rabbul Gulam, wannan yaro da ya imani shi kadai amma sanadiyar kashe shi duk mutanen garin suka musulunta. To wannan ko da tun mai hikiman nan an kashe shi, ko mai wannan fahimta an kashe shi, muka ce ba za ta mutu ba wannan fahimta ko? To Fir'auna ya so ya gwada wannan fikira cewa bari ma a kashe su tun suna yara. Yuqattilu abna'ahu wa yastahyi nisa'u, da aka mishi bokanci aka ce za a haifo yaro a bani Isra'ila wanda zai karshen mulkin shi, sai ce to shikenan da zarar an haifa ya saka jawasis NCID su dinga bincike a gari, duk inda aka ji an haifa a wani asibiti ko a wani gida ko a wani maternity, the next thing kawai za a aika da jami'an tsaro su je su kwace wannan jinjiri, matukar ɗan namiji ne sai a kashe shi. Ce ba sai dai ya girma ba tukunna har zai ga karshen mulki na, amma da karshe wa gari ya waya shi wanda Allah ya tsara zai wannan aikin da aka haife shi. Allah ce ba uwa yayi kar ma ta ji komai, auhayna ila ummi musa anirdi ki shayar da shi kanki damu, amma sai Allah ya ce fa idza khifti alayhi, aka amfani da idza wata ke nuna cewa da gaskiya ta ji tsoron saboda yanayin uwa, da ya ce in akwai yau ba ta ji tsoro ba, domin idza tana nuna tahaqqul wuqu, tabbas abin sa ya faru wannan sharadin. Allah ya ce to in kuma kin ji tsoro, wanda kuma muna da masaniya cewa zaki ji tsoron, to ki je kawai ki yi kaza ki yi kaza, me zaki fa alqihi fil yam zaki zubar da shi wurgar da shi a cikin ruwa inna radduhu ilayki wa ja'iluhu minal mursalin amma kai ki da mu zamu dawo miki da shi kuma zai zama ma manzo ta kasa kin damuwar ba wai dan bata yi imani ba amma saboda yanayin dabi'ar uwa Allah kuma ya cika mata burinta ya dawo mata da dan nata ta shayar da shi aka biya ta kuma ya girma ya zama manzo kuma ya ga karshen wannan mulki na Fir'auna saboda alƙawarin Allah ne ma'ana koda cewa kai yanzu duk in alu suna san haihu a ce gwamnati ta yan bid'a ce ko ta kafire a ce a dinga kashe ƴaƴansu kar wai su tada malami wallahi ba zai yiwu ba sai Allah ya tada wani ya zama malami sai Allah ya sa wani ya tsira ya kai labari to da haka wannan kawai rashin tunani ne jama'a da kuma ɗibawa kai mugun zunubi wanda ya kashe mutum ɗaya mai Allah ya ce faka annama qatalan nasa jami'a kamar ya kashe dukkan mutane kaddara kawai a ce mutanen da ya kashe su ne yawan wanda suka wuce jana'izar malam kamar mutum 200,000 ko makamancin haka sama da rabin mutanen zaria a census su ne za a iya kimantawa da yawan jana'izar nan mutanen da suke garin nan tun turawa suna nan sun ba mu labari ba a taɓa ganin taro ko ma wani iri ba ne ko rada sarki ko gwamna ko shugaban ƙasa ko mai wandon ƙarfe bature ko wani iri ne ba a taɓa ganin mutumin da aka taru saboda shi kamar jana'izar malaminmu ba a Sheikh Muhammadu Al-Awwal Albani Allah ya ji ƙanshi alhamdulillah to wannan ko da a ce iyakan mutanen da ka kashe kawai kenan ko kuma ka ba su haushi ka sa su takaicin da ka saka mu ya kai wanda kai wannan kisa ya za ka yi da wannan zunubin ina fata mun gane wannan da haka al'amarin ya wuce duk yadda masu tsammani suke tsammani Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu za mu koma cikin littafin za mu tashi a kan shafi na 562 a ainihin wato inda malam ya ce at-tasi'a gaba ta tara ko kuma fa'ida ta tara daga cikin fa'idojin yaƙin nan na Khaibara muna iya tunawa ana magana ne akan fawaid na sira waɗanda za a fitar daga ƙarƙashin yaƙin Khaibara wannan yaƙi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ainihin wato kai farmaki ga mutanen Yahudi kenan ko na ƙasar Khaibara a takaicen takaitawa malam ya ce at-tasi'a fi qissati ar-rajul alladhi zahiruhu al-islam wa qatala ma'a al-muslimina ashadd al-qital wa ma'a dhalika وما إسهامه الكبير في هذا العمل العظيم فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول عنه إنه من أهل النار ما ليتشي ما كان لكسا وانا متمن وانا ظاهره الإسلام أظاهر يذما واتو مسلمين أتكر دنا النبي صلى الله عليه وسلم يكي وقاتل مع المسلمين كما يأيكي تارد مسلمي أشد القتال يأيكي ما في سنني يأيكي يأيكو كري أقولي يأيكينا wa ma'a zalika duk da wannan yaki da yayi wa ma'a ishamihi al-kabir duk da gudumuwa da ya bayar mai girma fi hadha al-amal a wajen wannan aiki na yaki al-azim al-amarin yaki aiki ne mai duk girma al-amarin jihadi fa rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama yaqul amma sai muka ji manzo Allah yana fada anhu game da wannan mutumin cewa innahu min ahlin nari ai dan wuta ne daga cikin yan wuta yake in za a yi tunawa wani ne wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ganshi ya ce wannan dan wuta ne sabai suka yi ta mamaki yaya mutum a cikin mu kuma wanda na daga cikin jarumai wanda ya kai ya kawo ya kada kafirai ya shiga ya fita manzo Allah kawai dubi shi ya ce dan wuta ne sai wani dan ganin kwakwaf ya ce to bari ya je ga me yake faruwa wannan dan ganin kwakwaf ya je kwanta a kusa da wannan mutumi to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shaida wuta bayan an ji wa shi al-mashhuru lahu bin nar din ciwo a wajen jihadin ya je kwanta shi ma kamar yana daga cikin aljarha kamar daga cikin marasa lafiya waɗanda aka ji mace ciwo can cikin dare wancan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi alƙawarin wuta sai ya tashi ya laluba ya nemo wuka ya zunduma wa kanshi ya karasa kanshi ya kashe kanshi ba'ana ko wanda ya kashe kanshi menene dan wuta ne aka zo aka gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallama manzo Allah ya kabbara ya ce ashhadu anni rasulullah sallallahu alaihi wasallama to wannan mutumin a ce mutum a cikin rundunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda da wani abu bai faru ba me za mu fara tsammanta mishi cewa shahidi ne shi sa Bukhari ya babi akan wannan hadisin ya kawo cewa la yuqalu fulanun shahidun ba a cewa wani dan aljanna ne shine ma'anar shahidi sai ka wannan hadisin ma'ana ibnu hajarin yace abinda bukhari ke nufi wannan mutumi idan da ba dan annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan magana ba to da wancan ma ba zai tunanin bari yaje kwana kusa da shi ba so da haka da babu wanda ya kwana kusa da shi da in gari ya waye aka ganshi ya mutu me za a tsammanta ciwon da aka ji masa ne ya kashe shi sai a lufsafa shi a cikin shahidai a gazwatu khaybara ashe kuma dan wuta ne to da haka duk yadda mutun ya mutu duk irin kyan mutuwar sa ba a ayyana shi a matsayin dan aljanna duk irin munin mutuwar sa ba a ayyana shi a matsayin dan wuta matukar musulmi ne inna ma wancan da yake kyawun mutuwa sai a ce ana mishi fatan alkhairi ai ta addu'a Allah ya anshi wannan fata kamar yadda muke tayo malamin mu ai kaga dake mu musulmi ne ahlus sunna salafiya ba mu budo muna cewa dan aljanna bane cewa muke yi muna fatan yayi shahada da kallon nassoshi da waqi'a ba za mu ce shahidi bane ba a fadan haka jama'a kar mu fada haka amma za mu ce Allah ya karbi shahadarsa Allah ya sa shahidi ne Allah ya bude kabarin shi ya cusa mishi dubban hanyoyin ni'ima to wannan shine kaidar sunna wanda kuma yayi mummunan mutuwa mutuwar ta zama alamun yanayin ta wannan cewa bai yake kyawun cikawa ba to ba a cewa dan wuta ne sai dai a ce ana tsoratan mishi wuta kuma ba a cire mishi rai daga rahama Allah ba wannan ita ce aqidar musulmi wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar to duk da haka wannan mutumi amma kuma sai muga cewa shi kam ya samu ta'ayini ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kai da yana shi ce dan wuta ne da haka wancan mutumi yayi mamaki ya je bi sawun shi ya gani fa kanat khatimatuhu an qatala nafsahu da karshe dai wannan bawan Allah ya kashe kanshi wa fi hadha at-tahdhir min al-ightirar bil amali wa anna 'ala al-'abdi an la yattakila 'alayhi wannan tsoratarwa wannan tsoratarwa ce game da al-ightirar bil amal mutun ya rudu da aikin da yake na alkhairi kada kana wani aikin alkhairi biyayya iyaye sadaka duk shekara kana zuwa aikin haji yawan sallar dare karatun alqur'ani taimakon marasa shi fadan gaskiya azumi duk aikin da kake na alkhairi kaga aikin kana alkhairi yana da yawa ka dinga tunanin ka an ba mu da wata matsala mu ba mu da wata matsala ko kuma wai saboda mutun yana yin istighfari kawai da yawa wanda ma ya saba wa manhajin da annabi ya koyar da istighfari wai sai zama jur'a taurin ran shi ta kai ma cewa shi fa to sai ma yayi zulubi saboda wai istighfarin ya samu abin da zai dinga feeding ya dinga ci kaga wannan ya fi kowa zangayi ina fata mun fahimci wannan to wanda ma yake aiki na kwarai a bisa manhajin sunna ingantacce ba daidai bane jama'a ka dinga ruduwa da cewa kai kana da aikin kwarai ko kuma ka dinga ganin kafin mutane kaga wani wai da babu alama kula da addini ko nagarta da salaha ka dinga tunanin kai kafi shi saboda mai saudo ka san karshen ka ba baka san abin da zai zo daga karshe ba kuma al'amal bil khawatim shi ma baka san karshen shi ba wa inna ahadakum la ya'mal bi 'amali ahl janna hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira fa yasbiqu alayhi kitabu mutun zai iya aikin yan aljanna har sai ya zama tsakanin shi da aljanna kamar dani guda sai littafin shi na kaddara ya rinjaye shi shikenan sai kuma aikin yan wuta sai shiga wuta ha kuma dan wuta mai aikin yan wuta na iya juyawa zuwa ga aikin aljanna kamar yadda inganta hadisin annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama kuda karka kana aiki na kwarai ka dinga cika baki ko kana ji a ranka cewa kafi wani a addu'a kullun ya kamata ka dinga yi Allah ya karba maka ayyukanka Allah ya tabbatar da kai akan su Allah ya saka ƙara jajircewa Allah kuma ya rubaka da sharrin riya ko san a gani ko a yaba daga malam yace wannan yana nuna ba daidai bane mutun ya ainihin wato kishingida yana ganin darajar ayyukansa wala yarkunu ilaihi ko kuma ya jingina zuwa ga aikin shi ga aishi ba matsala kawai tunda yana da aiki mai kyau makhafatan kilabil hal yana yin haka ne dan jin tsoron kada yanayi ya canza lil qadri as-sabiq ga kaddara da take magabaciya kamar yadda muka fada wannan fa'ida malam ya dauko ta daga cikin littafin sharhu sahih muslim na al-imam an-nawawi a cikin juz'i na biyu shafi na 126 na fata mun gane wannan wa yas'alu Allah da'iman husnal khitam bawa ya zaman koyaushe yana mai roƙon Allah ya bashi kyakkyawa cikawa ya Allah muna roƙonka ka sa mu kyakkyawar cikawa kama yambage alaina Allah nagtarra bil mazahir kama inda kuma kar mu zama muna masu ruduwa da abubuwa na zahiri abubuwan da zamu gani na zahiri game da mutane kawai daga mun gani kafin mu jarrabce su kafin mu san ko su suwaye kawai mu miƙa wuya mu ce ai waɗannan namu ne misali daga jin kaji sunan mutum a irin wannan rayuwar da muke kowa ga kamannin mutum ko shigarsa kar ka hukunta shi da imani ko kafirci kar ka hukunta mutum da imani ko kafirci ko da salaha ko fasikanci daga ganin shiga kawai ko daga jin suna kawai ko yare kawai ko garin da ya fito kawai shine mabahir din ina fata mun fahimci wannan ko kuma daga jin murya ko daga ganin take-taken mutum a danga musu hukunci wannan yana daga cikin abin da ya kamata mutum ya guda kar kai hukunci ga mutum sai ka san shi kar kai hukunci ga mutum daga kawai abin da kake ji a gari wannan shi yake kai mutane galibi zuwa ga hukunce-hukunce na ainihin zalunci da barna game da dabi'a ko hali ko tunani ko yanayin mutane mallan da yace kama yambage alaina Allah nagtarra bil mazahir fa hadha ar-rajul ragama qiyamihi bil jihad yace ka gare wannan mutumi duk da ya tashi yayi jihadi fi sabilillah dan daga kalmar Allah ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallama kuma tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kanat khatimatuhu an-nar wal iyad billah amma karshen shi ya zama wuta muna neman Allah ya tsare mu wata hikima da ya kamata mu lura anan game da wato kaifin basirar sahabbai wajen riwaya shine duk mutumin da ya zama ya zo da matsala irin wannan ko ta kai munin wannan za ka ga sahabbai ba sa ambatan waye shi sunan shi ko garin su ko yanayin shi a ruwaya ba wai dan sun manta ba dan ba shine fa'idar ba fa'idar shine a karanci abu Qur'ani shi ya fara karantar da wannan afara aita na ba lalle atainahu ayatina fansalakha minha wanda muka bashi ayoyin mu sai ya sulale ya sabune daga cikin su fa atba'ahu shaytan sai shaydan ya bi bayan shi fa kana mai lagawi ya zama daga cikin batattu to abinda ake nema kawai daga kai musulmi shine idan Allah ya baka ilimi karka irin wannan aikin bari ba sunan wanda ya aikin ne matsala ba mun gane wannan zaka duk sanda za a ba da labari wanda zai zama hikimar da ke ciki shine labarin ba sunan ba to ba ruwanka da sunan shine irin wannan sahabbai suke duk sanda suka wasi magana sai ka san cewa wani mutum yayi kaza sai a ce fulanun ba za a faɗi sunan ba amma idan falala ce fa za a faɗi sunan mutumin za a bayyana annabi ya ce wani dan aljanna ne manzo Allah ya ce wani mutumin kirki ne manzo Allah ya ce yana kaunar wani wata ranar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna wani mutum ya ce kun ga wancan a cikin mutane dan aljanna ne a cikin hadisin Bukhari sai wani sahabi ya tafi shine ainihin wato wannan sahabin abin nan sunan sahabin da annabi ya nuna sallallahu alaihi wasallam shine sayyidina Uthman sai wani sahabi ya tafi ya taba mutane ya ce ya manzo Allah wannan manzo Allah yana a'a wannan a'a har ya taba Uthman ya ce wannan sai ce sai ya juyo da shi kowa ya gaishe ma'ana ba za su kyale wannan ya shiga cikin duhu ba duk sanda ya zama falala ce za a bayyana waye yake da falala amma idan ya zama ba falala ba ce wani wa'azi ne ko gargadi ko tunasarwa to shi tunasarwan da gargadin shi ne ke da muhimmanci to ba za su ambaci sunan mutum ba dan kar ya zama gulma ko kuma ainihin cin namansa sai inda wata fa'ida lazima wanda bayar da aka iya kamar ya zama a cikin wannan labarin kuma abin ya koma falala ga mutumin kamar ma'iz da yin zina kaga zinan ka je ka wani labarin mutum yayi ba a gaban alƙali da sunan ka ƙara ba ka ci naman shi amma da yake zinan kuma ta juya mishi zuwa falala sai aka ambaci waye shi na fata mun gano wannan hikima al'ashira wato ainihin fiqhu na goma a wannan kissa ta yaqin khaybara shine fi hadhal hadith ayatu li rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan hadisi yana nuna aya yana nuna ainihin wato daraja ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama haifu akhbara bima sayaqulu ilayhi halu hadha ar-rajul yadda muka ji manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya bada labarin abinda wato rayuwar wannan mutumi za ta tike akai fa kana kama akhbara sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kuma sai abin ya kasance kamar yadda manzo Allah ya bada labari haifu aqdama ala qatli nafsihi bi kinanatihi yayin da mutumin yayi gangancin kashe kanshi da ainihin wato makamin sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin Allah cikin ikon sa ya bayo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ilimin wannan qadiya ko manzo Allah ya bayar da labari labarin kuma ya tabbata kamar yankan wuka to irin wannan shine wasu ƴan bid'a suke kalla sai su fara musu da musulmai suna jahiya cewa wai mu ahlus sunna salafiya muna kin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa iyyaka billah muna kita alfarmashi wai muna cewa bai san gaibu ba tabbas muna fadan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai san gaibu ba wanda tace aqida mu amma ko kadan wannan ba kita alfarma bace domin nassin qur'ani shi ya fara fadan haka akan harshen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam walau kuntu a'lamu al-ghaiba lastakthartu min al-khair da dai na san gaibu da na yawaita ƙara alkhairi kuma da wani abu mummuna ba zai same ni ba zan kubuce zan zille ma abu mummuna in na san zai same ni waɗannan sune gaibu amma irin wannan ilimi ne da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah yake sanar da shi daga duk kuma sanda Allah ya sanar da mutum wani ilimi to wannan ya tashi daga gaibu dan gaibu shine abinda ko mala'ika bai sani ba mala'ikan da aka sa shi yana gadin mutum bai sani ba mala'ikan da ke daukar rai bai san yaushe wani zai mutu ba sai ranan da wanan zai mutu za a bashi lissafin mutan da ya dauka a ranan Imam Malik da ya mafarki yace ya ga mala'ikan mutuwa ba tambayar shi yayi ba yaushe ne ajali na mala'ikan mutuwan ba ya gani sai yace to alhamdulillah tunda kai ne mala'ikan mutuwa kaga mun shiga mutu sai mala'ikan mutuwa ya mai haka da yatsu biyar har ya bace mishi a mafarkin da gari ya waye sai tambayi malamai ma'anar mafarkin kai a tsammanin ka kar a ce shekara biyar ko a ce wata biyar ko kwana biyar ya rage mishi tunda yayi haka da biyar duk ba haka bane ashe ashe yana mishi ishara akan abubuwa guda biyar babu wanda ya san su wanda Allah ya lissafa cewa babu wanda ya san ranar tashin alkiyama babu wanda ya san wa ma tadri nafsun ma za taksibu gada babu wanda ya san me zai faru da shi gobe in gari ya waye wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut babu wanda ya san a ina zai mutu babu kuma wanda ya san yadda Allah ke saukar da ruwa yawan shi da lokaci da sauransu babu kuma wanda ya san me yake cikin mahaifa ma'ana yaya zai kasance a rayuwa ba wai kawai scanning ba da mutane suke kuntatawa ba shine ma'ana ayar ba babu wanda ya san abin da ke cikin mahaifa ya zai kasance yayin ya zo duniya tunda koshi ta haife shi da duk mutanen garin da duk masana babu wanda ya san wannan dan me zai zama a duniyar nan zai rayu ya dade ko ko zai mutu da wuri in ya rayu suwaye zuriyarsa me zai mallaka me yayi abinda zai me yayi aikin sa to babu wanda ya san wannan tafasil din to wannan tafasil din su ne gaibu din ina fata mun fahimci wannan amma wannan ilimi ne Allah yake sanar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kari akan ilimin da Allah ya sanar da sauran bayi dama kuma Allah yana zaban daga cikin manzanninsa ya sanar da su abubuwan da bai sanar da wasu ba kamar yadda ya ba da labari Al-hadiyatu ashara ainihin wato fiqhu na 11 a cikin wannan babi mala yace hawala al-yahudu rishwata abdullahi ibn rawahata radiyallahu anhu mun ji cewa yahudawa sun yi kokarin su baiwa sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama mai suna abdullahi dan rawaha rashawa shine su bashi cin hanci su bashi toshiyar baki su ainihin settling din shi ko kamar yadda ake cewa su mishi alheri saboda mene saboda ya musu wato yayi musu quantify ya musu au na dabinan su kafin lokacin shi Abdullahi dan Rawaha kamar yadda muka ji a baya sahabi ne wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya aika da shi dan ya je ya yi aikin tattara zakka a wannan gari don bayan an ci Khaibara aka yi alƙawarin su cewa duk abin da suka noma gashi-gashiga rabon musulmai a ciki to saboda makirci irin na yahudu sai suka kokarin bari su bashi wani abu ya riki nashi saura kuma na gwamnatin musulunci ya yadda ayi wakaci waka samu ayi almundara kamar yadda mutane suke ne kun kai dan road safety an aje ka akan hanya an ce wanda biye lafi kaza ga yaran a rubuce ya biya kaza ya tafi zuwa asusun gwamnati wanda duk ya taho babu seat belt misali an kama shi ya biya 5000 alal misali kuma 5000 din tafi zuwa asusun gwamnati amma an ka kama mutum sai ya baka 500 10% kenan na wancan kudin ko kawai sai ka kyale shi wannan 500 din tafi zuwa aljiwinka ba shine rashawa ba da ire-iren su wanda mutane suke yi ma'aikata gwamnati jami'an tsaro har da ma masinjoji masu dauke file na promotion da sauransu to irin wannan ne suka zo mishi a matsayin ma'aikacin gwamnati ma'aikacin gwamnatin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan sahabi Abdullahi dan Rawaha inda ma ja'a li yakhrisa thamara alaihi dan yazo ya musu wato khirs khirs shine dabino yana kan bishiyar sa a tsaya a kalle shi ayi mishi kirdado cewa zai iya yin buhu kaza karkashin haka dan haka zakashi ta kama buhu kaza wanda shine percentage na wannan yawan da ake saran za a samu daga dabino wanda kuma idan kwararru ne suka yi insha Allah mutakar ba a samu wani akasi na annoba ko makamancin haka ba abin zai zo kamar yadda yake mun ji hadisin Bukhari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an taba yi a gaban shi ko shi din ma yayi kuma dabinan yazo yadda yake haka a cikin karatuka na karshe-karshen da malam yayi kafin rasuwar sa Allah ya ji ganshi to in wannan ne aka ce musu sai suka kokarin bari su ba shi rashawa idan suka ba shi wani bangaren dabinan ko kudin to in ya tashi sai ya musu sabanin abin da yake gaskiya ma'ana ana tsammanin gona za ta yi dabino buhu 40 sai ya ce 30 ne ko makamancin haka yadda dai ake yin ana so a yi sanin takardun kwangiloli ko makamancin su sai a samu injiniya ko ti surveyor din ko wanda shine zai kalli ginin ya certifying a biya shikenan sai a same shi sai a shirya da shi a ba shi wasu ƴan miliyoyi a sakamakon haka shi kuma kawai sai yana ji yana gani an cuci al'umma kawai sai ya kawo da kai inda kuma ba a ba shi ba ko da an yi daidai sai ya ce ba a yi daidai ba wannan jama'a mu kallon da kyau mallam zai wata magana wata ke kusa ce mai girma a cikin ainihin zakatunmu yace faqala sai Abdullahi dan Rawaha yace musu a to taimuna ne su huta ni za ku ciyar da ainihin wato kayan zalunci ni za ku dura wa guba wa hubbi li rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama wa bughdi lakum la yahmiluni ala alla a'dila ma'ku ku ba ku san cewa kaunar da nake wa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama da kiyaye da nake muku waɗannan abubuwan guda biyu da suke gefan juna ba za su sanake muku adalci ba saboda ina matukar kaunar annabi sallallahu alaihi wasallam ina so ya samu dukiya ta gani ma shi da musulmai ba zai sa in nazo auna dabinan da yake zai yi buhu 30 in ce 40 bane ku kuma saboda ina kin ku ba zai sa in ce 50 bane zan yi adalci sanda nake wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kin da nake muku ba zai hana muku adalci ba kaji wannan shine manhajin salafiyya jama'a al-qist adalci adalci akan komai shi yasa saboda adalcin da muke akai wanda malamin mu ya daura mu akai Allah ya ji kanshi da rahama kaji muna cewa ba ma zargin kowa da jinin sa amma kuma ba ma wanke kowa daga cikin dukkan qawa'is waɗanda muka sani cewa suna da motive na kashe shi wannan shine karin da nake so nayi akan maganda ɗan uwa suka dinga fada ba ma zargin kowa saboda ba mu da bayyana akan waye amma ba ma kuma wanke kowa daga cikin bangarorin da suke da motive ba san sunan motive da Hausa ba dalili go dalili ne ba muradi kenan go yawa muradi wanda aka san bisa ɗabi'a gwagwarmayar sa da irin take-taken da mu masoyan shi da ku makiyan shi kuka sani kuma kun san suwaye za su iya kashe shi an san suwaye za su so su ga ya rayuwar shi ta salwanta to duk wanda ke cikin wannan dawayi din na rantsi da Allah ba ma wanke kowa ba kuma ma zargin kowa irin wannan magana ita ya faɗa game da a cikin wa'azin shi na waye kashe malam Ja'far kuma wata na insha Allah ma zamu yi wa'azi akan waye kashe malam Albani dole sai an zo sake wannan lecture to da watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas kaji adalcin kenan jama'a da ka jama'a menene abin da malam Albani ya wani me ya wani kudin waye ci me ya tarewa wani kullun cewa yake a bar kowa ya faɗi abin da ya gashe da shi dan siyasa ne ko malami matacce ne ko shirye me gaskiya ne ko makaryaci har waɗannan zindigan shi'a malam bai taba cewa a cikin ra'ayoyin shi wai a hana su yin abin da suke a garin nan ba cewa a bar su su yi amma kuma a bari a faɗi gaskiya akan abin da suke kar a hana kowa yi ko kuma a zo a haɗa shi da su su zauna a tantance mai gaskiya kullum abin da yake faɗa kenan ba abin da ya tarewa kowa amma alhamdulillah dan haka yace za ku ciyar da ni guba ta ainihin wato asut ta zalunci to wallahi ku sani kaunar da nake wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da kin da nake muku bai boye kiyaye da yake musu ma matsayin su na kafirai yace ba za ta hana muku azalci ba hadha huwa almuslimu attaqi mala yace wannan shine musulmi mai tsoron Allah la yaqbalu rishwa baya ansan cin hanci ya jama'an musulmi ku ji wannan tun daga ma'aikatan gwamnati na farin kaya da masu danmara manyan ma'aikata da clerical staff da masu juji da sauran waɗanda suke samun kansu a position a yanayi na za a yi tipin za a ba su wani abu da zai hana su aikata gaskiya in kai haka babu shakka wannan sunan ba zai hau kanka ba musulmi mai takawa ba sai dai ka zama musulmi fasiki a kalla kuma wannan barna da kai zaka ji ita ta bata duniya gaba daya ina ganin mu dai ƴan Najeriya ba sai an mana wannan sharhi ba dan yanzu duk wani abu da kake nema a haƙinka a wani wuri sai ka samu kanka a cikin ittirar a cikin takurar da wai sai ka bada wani abu tun daga kan cikin makarantu dalibai a cikin makarantun higher institutions idan kana son file ɗinka ya kai gaba registrar a maka signing saboda kana neman scholarship to fa sai ka bayo masu jin shi wani abu bayan albashin da ake bayo masu jin wani irin zalunci ne na jama'a kuma kai dalibi ne kana neman tallafin karatu ne shi kuma masu jin nan ma'aikaci ne mai albashi amma yana so sai ka dauki a cikin dan abun da kake da shi ka kara mai haka in ka yi promotion a ministry haka in kana neman wata kwangila a ainihin wato ma'aikatar ayyuka haka in kana neman siwa fo na filinka haka in kana so a maka shari'a a goyi bayan ka bayan ka dauki lauyi kuma sai ka biya alƙalai da ma'aikatan kotu komai wai sai an biya komai komai ya riga ya waye gari kawai sai an biya idan ko aiki ne za a dauka to wannan kam hadith bila haraj akwai wuraren da sai ka bada albashi na watanni wata uku wani wata shida wani wata guda da gwargwadon zalunci da rashin imanin masu yin wannan aikin sannan fa za a baka aikin appointment ne za a baka a local government ko state ko ina ne sai a ce to sai ka yadda za ka yi ta yin aikin har wata uku baka ganin ko asi kina zuwa aljihun wani azzalimi wannan duka zalunci ne an san rashawa ne bai kamata musulmi yayi ba ya kamata a dinga ganin bambanci tsakaninmu da wanda ba musulmai ba jama'a duk inda kake kai musulmi ya zama za ka yi alfahari da cewa ni musulmi ne ba na yin kaza ka ce ni musulmi ne in aka ce me yasa ba ka zina ka ce saboda ni musulmi ne me yasa ba ka shan giya ka ce saboda ni musulmi ne musulunci na ya haramta mu ne me yasa ba ka yin kaza ba ka ansar rashawa a ofis ce kai kana ganin mutane suna samun alheri ana ba su alheri kai sai ka ce sai albashi kawai za ka mutu ba ka ba komai ba ka ce ba komai me yasa ce saboda ni musulmi ne ka dinga alfahari da musulunci amma kana jin mutum zai alfahari da irin wannan alfaharin kuna haduwa da su a gidan giya ko a wurin neman mata ko kuna gogoriyo da su wajen ansar rashawa da yin ayyuka na asha ko kuna gogoriyo da su wajen ansan kudi a gun dalibai dan ba su maki ko kuna gogoriyo da su wajen rubuta wa dalibai jarabawa fita daga secondary da sunan wai ana taimakon musulunci mutum ɗaya wajen mutum 60 jarabawa jama'a duka wannan ya saba musulunci jama'a ko malaman da suke bada fatawa cewa wasu abubuwa irin wannan sun halasta su tsoron Allah su tsoron Allah mu dai bamu kai malaman su bada fatawa ba amma dai muna ce musu su tsoron Allah ya zama in ma za su bada fatawa ya zama iya abin da ya tike musu kenan na adalcin ilimin su da gamsuwar cewa wannan ita ce gaskiyar su na zance da Allah duk malamin da tsaya yayi haka sai dai bada fatawa ya tsayaye mu kan shi nazari cewa yanzu fata wannan da za a tambaye shi a fagen lahira a ce ya bada ita da me zai bada fatawa ya tashi ya sallah ya istikhara ya tsaya tunani da wai ya bada fatawa cewa ya halasta a dinga ansan rashawa saboda ba yadda aka iya ko ya halasta ka bayar saboda ba yadda ka iya ko ya halasta a rubuta wani jarabawa a samu mishi credit saboda haka arna suke wannan ya komai muni ma in ka tashi kwatance ka ce saboda aka arna suke bayan a cikin musulunci akwai usul sanannu da suka hana koyi da arna akan komai amma sai ka ji mutum ya ce to ai haka makiyan mu suke da haka suka wuce Allah ya shirye mu shine sai malai ya ce hadha huwa almuslimu attaqiyyu la yaqbalu rishwa wa la yu'athiru fihi al-bughd wal hubb, wanda kuma kauna da kiyayya bata tasiri game da shi fi mujanabati al-adli, ya zama ya karkace ya bar gaskiya a adalci, wal haifi ala ahadi tarafaini, ko ya karkata yayi zalunci ma ɗaya daga cikin bangarori. Musulmi mai adalci, musulmi wanda baya ansar rashawa, shine mutumin da so da ki baya hana shi yayi hukunci da adalci a wajen magana ko aiki, in sanin zai hukunci tsakanin masoyin shi da makiyin shi, soyayya wannan masoyi ba ta sa ya zalunci maki ba, kiyayya wannan maki ba ta sa ya kwace mishi haki ba. Kamar yadda sayyidina Abubakar aka ruwaito yana fada, sanda ya hau ainihin wato alifanci, cewa ba zai kyala mai karfi ya zalunci mara karfi ba, kuma ba zai ainihin wato bar mara karfi a cuce shi ba saboda bai da karfi. To haka ya kamata ka kasance duk sanda zaka yi hukunci a tsakanin wasu masu husuma guda biyu, ka cire batun wane naka ne wane ba naka bane, kowa ka mishi hukunci da gwargwadon abinda ya bayyana. Wannan shine abinda ya kamata ya zama ɗabi'ar musulmi jama'a. Kaji sai iba ya ta'abiri da musulmi, wanda shine adna maratibul iman, musulunci inda kai musulmi ne, ka amsa sunanka na musulmi, to kar ka zalunci kowa. Kai kokari kar a same ka da zaluntan wani saboda ba dan kungiyar ka bane, ko ba dan tafiyar ka bane, ko ba dan garin ku bane, ko ba yaran ku bane, ko ba dan kasar ku bane, ko ba dan ainihin wato anguwar ku bane, ballantana kuma ka zalunci mutum saboda ka fi karfin sa, ko saboda ka samu kanka inda kake da rinjaye a kan shi. Haka su ma waɗanda ba musulmai ba, waɗanda muna kin su saboda suna kin Allah, kuma aqidar mu ta musulunci ta hukunta mu kisu, ba za mu musu zalunci ba. Idan kai ne shugaba a cikin su, a cikin ma'aikata, ko a karamar hukuma, ko a jiha, ko a ina ne, ka tabbata kana musu adalci. Wannan shi za su ga annurin da ke cikin musulunci har su karba. Da haka magabata na kware irin Saddauna suka yi ta musuntar da mutane tun kafin su, kuma tun can baya da haka sahabbai suka yi ta shirin da mutane. Aka ce idan sahabbai suka je gari ba sa fara wa'azi, sai sun yi hulɗa da jama'a, sun yi kasuwanci, sun yi makwabtaka, sun yi cinikayya, sun yi bayi, sun ba da bashi an ba su. Sai daga baya sai su ce mutane, kunu amsalana, ku yi kokari ku zama irin mu. To yanzu mu musulmi mu zama irin wannan cika bakin, ya kamata kowa ya ba kanshi amsa. Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu. Sai malai ya ce farishwatu, kaga ita rashawa suhutu zalunci ce, wa hiya afatul mustami'at, ita ce cuta, ita ce yanzu cutar da ke cikin al'ummomi, ita ce kansa wadda take cin lafiyar al'ummomi. Ku ji wannan magana, ita ce magana nake ishara cewa zai buga wata kusa mai girma. Arishwatu hiya wa hiya afatul mustami'at, ita ce cutar da ke cikin al'ummomi jama'a. Ku duba ku ga irin da al'umma take fama da wannan bala'i, har ma mutane sun wayi gari ba sa ma ganin munin barna, saboda barna in ta zama ta baza gari to mutum ma bai ganin munin ta. Me yasa nace haka? Saboda mutum ma zai bada ba tare da ya boye ba, kuma har ya je gaba ya bada labari yace wallahi da ƴan sanda suka kama ni, kaza ne ya raba mu da su. Kaddara inda labarin zane yake bayarwa, ko labarin yayi kisan kai, ko labarin sata, ba zai ji muni da kaikayi a ran shi ba, domin ai bayyana barna wata barna ce mai zaman kanta da ta tsara asalin barna. Kama mutane ma ba sa ganin ansa ko ba da rashawa matsayin barna, sun canza mata suna, yusammuna ha bi ghairi ismiha, sai a ce alheri, ko a ce mata kaza ne, ai tifin ne, ai setlin ne, duk wasu sunaye ga sunan iri iri, ba za a kyata da sunanta na cin hanci ko rashawa ba. Ya kamata al'umman musulmi a duk inda suke su nazari su gane wannan, kuma su ji tsoron Allah, su daina ka daina an san wani abu da za a baka dan ka yi wani abu sabanin abin da ya kamata a wurin aikinka. Wannan babu shakka rashawa ce, kuma ita ke lalata al'ummomi kamar da al'umma suka lalace. Kenan ashe mu dai daiwa mu ne za mu yi aikin gyara kanmu, sannan sai al'umma ta gyaru, ba wai kawai mu fara tunanin Allah zai kawo wani mahdi from nowhere kawai ya zo da zaran ya hau mulkin kasan nan gobe gobe overnight sai a wai gari komai ya gyaru ba. A ga wutar lantarki ta tsaya cik, ruwan famfo ko ina mutane suna bin doka da oda ayyuka sun samu talauci ya ragu an daina zalunci makarantu sun gyaru babu yajin aiki asibitoci ce da kayan ayyuka da magunguna ba tare da an buƙaci kai wani ƙasar waje ba haka ba zai yi ba sai mun gyara kanmu jama'a amma kowa ya ki gyara kanshi amma ya tana ɗaya ya gyaru Allah ya sa mu dace afaniyatu sai ce wahiya naqidul adli ita ce kishiyan adalci wa rafiqul zul kuma ita ce kawa ta mugunta ta zalunci wal haif kawa ta karkata wal jur kawa ta ta'addanci duk waɗannan mugayen ɗabi'u wato rashawa aminiyar su ce abokiyar tafiyar su ce as-saniyatu ashar fiqhu na 12 daga cikin fiqhun da malam ya fitar asira ta ainihin wannan yaki na Hudaybiya amin na Khaybar shine min qaulil yahudi li Abdullah ibn Rawaha fadar da yahudawa suka yi ma Abdullah ibn Rawaha radiyallahu anhu da suka ce bi hadha qamatis samawati wal ard wannan shine abin da ya tsaye da sammai da ƙasa lokacin da ya gaya musu waccan magana suka jinjina suka ce gaskiya adalcin nan da kake bayani shine yasa duniya ta zama lafiya ay bil adli qamatis samawati wal ard wa bil zulmi tanhadimu al mujtamiat wa tatahawwalu ila ghabat cewa kenan ma'ana da adalci ne sama da ƙasa suka tsayu duniya ta tsayu sannan kuma da zalunci ne wato al'ummomi suke rugujewa wata tahawwalu sai al'umma garuruwa da ƙasashe sai su juya ila ghabatin su zama kamar dazuzzuka su zama kamar gandun daji ya'kulu fiha al-qawiyyu ad-da'ifa inda ake rayuwar kifaye rayuwar da ake a daji ya ake yinta duk mai ƙarfi sai ya cinye mara ƙarfi kowa kalacin shi shine wanda yafi ƙarfi zaki ya cinye kaza kaza ya cinye kaza wa bil adli yakunu al umran idan ko akai adalci in ba adalci ba mun ji kasashe da garuruwa za su zama kamar dazuzzuka kamar yadda muke rayuwa yanzu a ƙasar nan tamu idan ko da ana adalci yakunu al umran nan za a samu umran a samu wato haɓaka birnantaka haɓaka garuruwa gine-gine da ma'aikatu da cibiyoyi da mu'assasat wannan shine al-umran wal bina'u da gine-gine was salahu da kuma nagarta ma'ana a samu nagarta a cikin physical structure da ake iya gani na al'umma da kuma ainihin cikin innermost din su cikin zuciyarsu shine nagarta cikin tunanin su kenan ya zama komai nasu ya gyaru al-mazhar wal mukhtafi abinda ya bayyana na abinda ake gani daga al'umma ya zama mai quality mai nagarta haka abinda ya boyi ma na ra'ayoyi da tunani da aƙidoji shi ma ya zama mai nagarta da yake samu haka da adalci fal yahudu ya'rifuna al-adla yahudawa sun san adalci da aka ji sun faɗi magana mai alheri game da adalci walakinnahum yabtaguna al-haifa amma suna neman karkata wal jura da kuma zalunci min al-mu'minina daga mu'minai haka yahudawa suke sun san meye daidai amma ba za su yi ba zalunci za su yi cin amana za su yi ƙarya za su faɗa sun san meye gaskiya kamar yadda tarihin su yana tuntale-tale haka suka yi ta yi da annabawa haka suka yi ta yi da al'ummomi na ƙwarai saboda me suke haka li maslahatihim saboda interest din su saboda abin da za su samu duk abubuwan da kaga suna yi a yanzu suna sane suke yin su me yasa suke yin su saboda suna da wata manufa a kai tunda suna da manufa akan al'ummomin musulmai to za su san tsarin da za su yi su fito da musulmai da abubuwa waɗanda mu musulmai da muke wanda suke jahilai a cikin mu da waɗanda aka riga aka siye sai su ga kamar abubuwan masu amfani ne har kuma su yi kokari su dinga kokarin tallatawa suna propagating makafirai amfanin da ke cikin wannan abubuwan dan dai mutane su yarda sai can daga baya sai abin ya bayyana cewa zalunci ne wato makarkashiya ce ga sunan misalai iri-iri burjik to irin wannan abin da yahudawa suke yi to abu ne wanda suka saba shi duk sanda suke da maslaha za su iya tsara mata wani tsari wanda ba za ka taɓa fahimtar shi ba, koda ka gan shi ma za ka ga kamar ma su abin a tausaya musu ne. Jibril yadda suka tsara suka rusa Twin Towers nasu na birnin New York, suka tsara suka kai wannan wuri hari, suka ruguza shi don maslahar su kai ga za su samu mubarrin, su samu dalili wanda yake justifiable, wanda za su kai farmaki ga al'ummar musulmai da ke ƙasar Afghanistan. Da haka suka kai ma kansu hari a ainihin wato 9/11 nan da ake ta ƙarya akan shi yanzu. Suka ruguza waɗannan gine-gine, suka yi asarar rayukan ƴan uwansu da dukiyoyinsu, suka ɓata garinsu don dai su cimma wancan burin. Da haka don maslaha za su iya yin komai. Da haka suka kafa irin wannan ƙungiyoyi na UNESCO, na IMF, na WHO, na wane ne da sunan agaji da tallafi da USAID da wane ne. Din ne manufarsu a zo a ce za a kawo muku tallafin magani, tallafin kayan karatu, tallafin kaza, tallafin wato malamai a makarantunku. Duka kuma kuna ganin wai kuna cin banza, to ana nan ana shirya wani makirci ta ƙasa wanda ba za ku ankara ba sai lokacin da ya riga ya ainihin haukanku. Kuma kaga in ba irin su malam Albani ba, su waye waɗanda Allah ya buɗe da suke bayanin irin wannan abu? Kakkaf malaman ƙasar nan sai an caza. Ko za ka ji ma wani malami ne, amma shi ne ya zama bututun yin wannan tallan wannan abu, shi ne medium na yin tallan. Shi za ka ga ya fito da gemu a gidan TV ko a cikin rediyo yana cewa a fito a je a ba ƴaƴa allurar rigakafi ta polio, kuma malamin musulunci ne halama ahlus sunna. Za ka shi sa asarar ba ta mu kaɗai ba ce mu ɗaliban darul hadis, wannan asara ta shafi al'umma gaba ɗaya. Allah ya mai mana. Shi ne sai ya ce falyahudu ya'rifuna al'adla walakinnahum yabtaguna al-hayfa wal-jura min al-mu'minina li maslahatihim walamma rafada ibn rawaha radiyallahu anhu wa aba illa al-adla. Yayin da ibn rawaha yaki ya jajirce yace sai dai adalci. Qalu maqalatuhum tilka, sannan ne suka faɗi waccan gaskiyar cewa eh gaskiya ne, bi hadha qamati as-samawati wal-ard, amma inda ya ansatin murba to da shikenan. Ashe wannan idan ka jajirce ka tsaya akan ra'ayinka sai a san ka akan shi, ma'ana da aka zo ya ga shi kadai ne musulmi a wurin dan aikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, su kuma ga su kafirai, da suka ce to ka anshi wani abu a hannunmu sai kai mana rangwame wajen lissafin da zaka yi. Da ya fara tunanin to yanzu nake karba waɗannan mutane za iya yiwa masu kashe ni, zai iya su mun kaza, da ka adduratu tubihul ma'durat, da ka ya fara kawo mu kanshi wani mafita na ƙarya, to shikenan sai ya dai karba sai duk alalaci. Shi ne yadda muke yanzu, sai mutai cewa Allah na samu kaina a cikin wani kunci ne, yanzu in ba a haka ba to yanzu ai shikenan wannan kaza 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 kaza. Amma da ya kafi yace a'a ba za a karba rashawa ba, ba za a yi zalunci ba sai adalci, su da kansu suka dawo suka girmama shi suka ce wannan abin da kai shine abin da ke daga sama da ƙasa. Shine sai ya ce wal adlu asasu salahil ahwali, adalci shine tushe, shine fandisho na ainihin wato nagarta halaye, wa nasrullahi subhanahu wa ta'ala, da kuma nasara da Allah madaukakin sarki yake baiwa al'umma. Ma'ana al'umma kowace iri ce ba ta ci nasara akan abin da take bai ta zama mai adalci. Adalci nan shine sanya komai a inda ya dace, baiwa kowane mutum haƙƙin shi da cancanta a matsayin shi na dan adam tukunna tun farko kafin ma a san shi waye. A matsayin mutum na dan adam Allah ya ce wa laqad karramna bani adama, to din da ka gan shi ka bashi wannan karama da Allah ya bashi, ba sai ka san shi waye ba tukunna, ba sai ka gane irin yanayin sa ba, ko meye addinin sa ba, ko meye dabi'ar sa, ko ya yake a wajen ainihin wato mallaka abubuwan duniya na dukiya ko iyalai ko ilimi ko wani abubuwa da ake tinkaho da shi a duniya ba, ka ba shi darajar shi ta dan adam ka mai adalci. To idan aka yi wannan adalcin a ko ina ya shiga cikin makarantunmu da gidajenmu da ma'aikatunmu da kungiyoyin siyasa da masallatai da duk inda muke hudodinmu na kasuwanci da zamantakewa da kullum, shikenan mun samu tushe kenan na gyaruwar al'umma. Shi ke nufi da cewa wal adlu asasu salahil ahwal wa nasrullahi subhanahu wa ta'ala. Yaqulu shaykhul islam ibn taymiyata rahimahullahu ta'ala, zai daure wannan magana da ainihin wato hujja ta magana wani bijimin malami, shaykhul islam ahmad ibn abdul halim ibn taymiyata al-harrani ad-dimashqi
Allah madauki sarki ya mishi rahama dankali sha kushe kenan ko yace fa innan nasa lam yatanaza'u fi anna aqibata adh-dhulmi wa khima mutane sam ba su da jayayya akan cewa karshen zalunci abu ne wanda yake wato na barewa abu ne na rashin cin nasara duk inda zalunci yake karshen shi faduwa wa aqibatu al-'adli karima amma karshen adalci kuma karama ce daraja ce wali hadha yurwa dan haka ake ruwaito cewa ake fadan cewa Allahu yansuru dawlatul adila wa in kanat kafira Allah yana baiwa nasara ga kasa wata ke mai adalci ko da ta kafire ce wala yansuru dawlatul zalima wa in kanat mu'mina ba kuma ya baiwa kasa ta ainihin wato zalunci da nasara ko da kasa mu'mina ce ka duba irin abinda komandan musulunci ya fada ma halifan musulunci ya fada ma sojoji sayyidina Umar ya aika runduna za su tafi yaki sai yake musu wasiya da kan cewa su rike sallah su kula da kaza su kula da kaza nasihohi dai na kulawa da nagarta ayyukan sa matsayin su na musulmai yace musu waɗanda za ku je gun su kafirai mutane ne irin ku bayan Allah suna da duk abin da kuke da shi na iyalai da ƴaƴa da dangi da kasuwanci da dukiya da ƙarfi da dabara Allah ya halasta muku jinin su ne kawai saboda sun kin imani Allah yana goyen bayan ku ne ba ku nasara saboda kuna da imani su sun kin ba wai saboda kun fi su shiri ba ko kun fi su iya yaki ba ko kuma ku ba ku jin zafi ba in ta kunu ta alamu na fa innahum ya'lamu kamata alamu sai Umar ya ce musu idan kuka ki bin Allah sai Allah ya tsama hannun shi daga ku sai ba ku da su wanda ba wani iya dabara yake ci nasara kenan me ke sa musulmai su ci nasara akan kafirai shine don Allah kenan shine abu na farko shine abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya wa sahabbai tsawon zama a Makka tauhidi da imani da riko da karantawar shi da tsayawa akan gaskiya sannan ne Allah zai goyi bayan ku sai ku ci nasara akan abokan gaban ku dan haka zalunci din da yake karshen shi barewa amma adalci din da yake karshen shi ya zama karama kuma ba a samun nasara a cikin daular zalunci ko da ta musulmai ce ana iya samun nasara kuma a cikin daular kafirai ko da ta ainihin wato kafirci ce duk aka ga misali yadda kasashen turawa yanzu da kasashen America suke iya idaran mutanansu da garuruwansu cikin lumana a yanda kasashen musulmi suke cikin hargitsi da hayaniya saboda an ban wata asalin ba wai dan suna da imani ba amma saboda su yi kokari su yi wa al'umma su adalci ba a ganin wani shugaba ya tatse kudin kasar kawai yana yawo da convoy kamar yaki motoci sama da 30 zaka iya samun gwamna a kasashen Ingila ko Jamus ko makamancin sa ya shiga mota haya in za shi kauyen su ranar weekend mota haya zai je shiga a bus station ko kuma jirgin kasa metro duk wanda yake zuwa kasashen turawa ya san wannan me yasa saboda yana tsoron yayi amfani da kayan gwamnati ba san da ya kamata ba yana kwatanta adalci kenan ko shi kasar su suka zauna lafiya kaga wannan misali ne akan cewa ga kasashen kafirai suna zauna lafiya sun mike saboda me suna yi wa junan su adalci mu kasashen mu na musulmai da laraba mu zaka kin fata sai ga wani shugaban ma sutura jikin shi kare ta yi shi wani jari sutura jikin shi ta yi shi mun jari za ta kai miliyan 5 naira miliyan 5 Aisha talaka jabi balantana motocin da yake hawa akwai gwamnati da za ga shi da mota ta fi 30 jirgin mota da ta yan jaridu da ta ambulance da ta ƴaƴan shi da ta matan shi da ta kwamishinoni da wasu kuma sufaya wanda babu kowa a ciki sai direba kuma dukan su bullet proof ko ce ta fi miliyan 50 kuma idan ya gama shugabanci yau tabiya zai da su in wani ya goma su yo wasu zai daidai da toothpick na gidan gwamnati idan wani ya gama gwamna yau sai an fitar da su gaba daya an shigar da wasu duk a cikin mene duk a cikin arizqul am a cikin wannan commonwealth din a cikin wannan arzikin na al'umma a yayin da su kuma al'umma wani baya iya samun luqmatan takfihi ramaqah luma da ta tsagadan bayan shi kai kare wani bai samu galibin mu nan ban ba ma cin abinci uku a rana saboda tsabar talauci to kaga wannan zaluncin shi yasa sai al'amura suka lalace mana je na kasashen larabawa suke fama da tashin tashina ko an kashe wani ana ganin wai an huta sai a ji wata kaya ta fito wannan a kashe wannan yau a kashe wancan can ai ta zanga zanga kashin musulmai ba saboda irin wannan rashin adalci shugabanni sun zama masu diban dukiyar mutane suna maida ita tasu shugabanci ya zama maimakon service maimakon hidima ga al'umma a ya zama wato hidima ce ga kan kai self service hidima ga kai to wannan ainihin wato mummunan yanayi ne al'ummar musulmi suka samu kansu kuma abin a jinjina ne a fara tunanin ina mafita ya za a gyara wannan al'amari dan babu shakka duk wanda yake bibiyan labaran abubuwan da suke faruwa a ƙasa ƙasashen irin namu zai samu kanshi a cikin wato rudani da haira da tashin hankali in yaji irin lissafan lissafan kudaden da shugabanninmu suke kwashewa akan kowane mataki na shugabanci da suke waɗanda kuma aka ce wai wakilai ne za su sa ido akan abin da yake sai zaman su ma sun zama abokan barayi da su ake kwasa da su ake rabawa kowa aka bashi gara musgudin shi ko aka mishi alak shikenan baka ƙara jin bakin shi wanda kuma yana mai jajirce shikenan sai a mishi waccan ta bayan sai a bashi rishwa in ya ci shikenan an danna bakin shi kaga wanda kuma ya jajirce ce sai ya faɗa ko da yaya sai abu dare a kashe shi wani irin zalunci ne jama'a wannan aiki to na rantse da Allah wannan bai taba tabbata ba jama'a sai Allah ya ga bayan wannan zalunci irin yadda Allah ya ga bayan mulkin Fir'auna kaji Fir'auna fa har ya mutu mutane ma gani suke kamar ƙarya ne sai da Allah ya bangawo shi kowa ya gani Allah ya turo ta daga cikin ainihin wato teku kowa ya ganta kuma ya alƙawarin cewa al-yawma najjika bidnika litakuna liman khalfaka aya dan ka zama aya ga na baya zamu bar duk cikin ya wanzu sanan ne kuma banu sai da suka yadda cewa Fir'auna zai iya mutuwa amma da haka Allah ya kayyab mulkin shi mulki na adalci ma irin Annabi Sulaiman ya shudi bala tana na zalunci jama'a ai anan kasa zamu bada misalin shugabannin da aka yi suka shude waɗanda sun fi na yanzu jabberanci sun fi jabberanci ko kuma sun fi waɗanda suke kwatanta adalcin adalci amma duk suna yana sun wuce wannan mukami kamar yadda Ali na Mange yake faɗa yau ina sarkin musulmi Musa ko Abdul Karim ita ko Abdul Salami sun wuce wannan mukami sun shude da haka kowa ma zai shude innal mauta lababun maftuhun yarjuhu kullu maulud haka larabawa suka ce mutuwa wata kofa ce budaddiya wanda duk wanda aka haifa sai ya shige ta wanda duk aka haifa to da zaran ya faɗa duniyar nan an fara countdown ne na ajalin shi da katu qalbil mar'i qa'ilatun lahu innal hayata daqa'iqun wa thawani inji shauki bugawar zuciyar da bugawar zuciyar mutum take yi das das da take bugawa tana sama tana kasa me take gaya maka cewa rayuwar nan fa ɗan mintuna ne kawai da sakanni haka shauki ya fara wata waka shi da ya ta'ziya da katu qalbil mar'i qa'ilatun lahu innal hayata daqa'iqun wa thawani ko da shekaru nawa ne kuwa da ka ba wani abu bane wanda yake wai kace shikenan dan an kashe wani ko kuma shikenan za ku zama khalidina fi dunya abada ina za ka je lahira kuma wannan nan zai zo zai danko ka a gaban Allah ya kai ka gaban Allah ya ce ya Allah tambayen min wannan da ya kashe ni me ne masa ya kashe ni kai kuma sai ka fata nan wace amsa zaka bayar ya zaka yi da zunubin da aka ce ka kwashi inni uridu an tabu'a bi ismi wa ismika bal tabu'a bi ismil maqtuli bi ismil qatili wa bi ismi al maqtul lahu wanda aka kashe musu masoyinsu mu almajirai da dangi da ƴan uwa da masoya da dalibai da masu kaunar annabi na nesa da na kusa duka sun yi bakin ciki da wannan kisa to duk wannan bakin cikin da jama'a suka yi sai yana kanka kai da kai kisan nan yana kan duk wani wanda yake da hannu akan wannan kisa sawa'un wanda ya mu basharanci kisan ne ko wanda ya biya ko wanda ya wa'azin aje ai kisan ko wanda nasiha shi ce da karantawa shi zaka ja kai kisan ko waye shi yana da hannu dumu dumu a cikin dukkan wannan zanuban kuma wallahi ba yadda ya iya ta riga ta farka kadi dan kamar yadda malam Musa Sadiya fara ne malam Albani zai dawo duniya ne ka roke shi ya yafe maka sai da duniya ba kuma in kai ka roke shi ka yafe maka waɗannan mutane sama da mutum sama da miliyoyin mutane da suka shiga cikin takeici ya zaka da zanubin su da ba wato al'amarin fa yana da girman da yana da girma wanda yake ya wuce yadda hankalin gama garin mutane irin da yake tsammani zaka rasa kalmomin da zaka suranta wato waƙiya sai dai kuma muna fatan Allah wanda ke sarki ya sa haka ya zama daukaka gare shi shi malam da kuma mu na bayan shi shine sai malam yace wannan magana ya dauko ta daga cikin tafin majmu'u fatawa ta ibnu taymiya a cikin ainihin juz'i na 28 shafi na 63 wa hadha ma lam yardahu al-yahudu lil muslimina wannan shine kuma abinda yahudawa suka kiyarda lam yarduhu al-yahudu lil muslimina abinda yahudawa suka kasa yawan musulmi suka kasa mayar da musulmai martani akan shi shine sun yarda da gaskiyar da abinda wato sahabi abdullahi dan rawaha daya daga cikin mawakan annabi sallallahu alaihi wasallam ya fada al-thalithatu ashara wato fa'ida daga cikin fawaid nasiran khaybara ta 13 kuma ta ƙarshe a cikin wadanda malam ya fitar malam yace qaulu aisha radiyallahu ta'ala anha fadan as-sayyidatu aisha amaryan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa ahabbu an-nas ilayhi minan nisa radiyallahu anha wa ardaha aisha Allah ya kara mata yadda wa qaulu umar ibn al-khattab da kuma maganan babban sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama umar al-faruq dan khattab خليفه رسول الله صلى الله عليه وسلم واول امير المؤمنين بعد خليفه رسول الله ابو بكر سن فدي magana cewa fi shab'i as-sahabati min at-tamri ba'da fathi khaybara game da koshin da sahabbai suka samu kansu da dabino bayan yakin khaybara yadullu ala ma kana alayhi sahabatu radiyallahu anhum min al-ju'i wal-faqati mun ji a baya cewa sahabbai kafin wannan lokacin ba sa samun abin da za su ci su koshi amma da aka zo aka ci khaybara suka dinga an san wannan ganima sai abinci ya wadata ana samun abinci isasshe shine ha Aisha take ba da labari ita da Umar cewa ba mu samu muka koshi muka yi kiba ba kafin khaybara sai bayan khaybara saboda wannan ganima to wannan kissa wannan waƙiya me take nunawa ta nuna abinda sahabbai suke ciki na yunwa da talauci aljo yunwa wal faqa da rashi kafin wannan lokacin wa annahum kanu la yajiduna ma yashbi'u cewa sahabbai ba su samu abin da zai kusar da su hatta min at-tamri ko da na daga dabino ma annal madinata zatu nakhli tare da cewa garin madina gari ne mai cike da dabinai kaji sahabbai sun jajirce suna ta yin addini amma ko koshi ba sa yi dan ka gane kenan yunwa da neman abinci ba dalili bane akan rashin karatu mutum yace wallahi ma ta neman abinci ka san iyale sun mana yawa yanzu ba mu da aiki kullun in gari yawa mutum bai da aiki mana zuwa kasuwar kauye zuwa office zuwa kasuwar birni zuwa kasuwar mata zuwa gona zuwa fadama ba yi da aiki sai kiwo ba shi da aiki sai yawon talla na wata haja da yake sayarwa babu abin da zai tsaya yi sai wannan aikin ba zai daina ba sai dare wani ma haddara direba ne tuki kawai yake ba shi fatakon ba shi akwanga ba shi inugu ba shi maiduguri babu ruwan shi da wata harka ta koyan addini kuma wai yana ganin wai wannan uzuri ne da sunan ciyar da iyali wallahi ba uzuri bane kare ka rage wannan ka samu lokaci da zaka danga koyan karatun addini domin shine asali na fata mun gane wannan yanzu duk inda kai mun ga da mutane mai uzurin su suna neman abinci ko ba su ma samu abincin ba wani sai ya mutu yau mai ya mutu mutanen gidan shi ba su da abin da za su karya kafin a dawo daga jana'ir shi sai an ba su sadaka wani sai ya mutu randa zai mutu sai an taimaka wani alhaji ya taimaka da kuɗin da za a sai mai likafali ko kuma a ɗauko wani masallaci da ake ajiyewa to kaga neman duniya bai wuce amfani ba kenan bai samu duniya ba kuma shi bai karkata ga lahirar shi ba jama'a wannan ai asara ce da gara ka nemi wanda ke da tabbas ragowar lokacin ka nemi wanda bai da tabbas kaje sa bai yunwa da rashi bai hana su yin addini ba kuma ba su samu halin ma cewa ba sa koshi ba duk da kuma garin su garin ainihin wato samun koshin ne shine garin Dabino ne ma'ana koda kana zaune a garin da kasuwanci kawai aka tsare karka biye musu kai kace ai tradition din garin mu ɗan kasuwa ne ko teloli ne ko makiyaya ne ko masu kamun kifi ne dan haka kawai shi kadai zaka yi tai ba ronka da addini karka biye musu da mutanen Madina sun biye wa yawan dabilai suka tsaya kawai noma kawai suke yi sa samu alherin da suka samu sa samu cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa da za a raba mutane zuwa kungiya kungiya jam'iyya jam'iyya shi sai ya shiga jam'iyyar mutanen Madina manzon Allah yace da ba dan hijira ba da shi ma ya zama ba Madina ya zama ansari yayi ta yabon su yayi ta yabon su kowa ya san irin yabon da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu da irin darajar su da Allah ya ambata wallazina tabawwa'u ad-dara wal iman wanda yadda suka mallaki Madina an san gidajen su ne da gonakin su ne to kuma ka Allah ya shiri cewa sun mallaki imani shi ma nasu kana jin za su samu wannan fara inda sun biye wa duniya kawai yadda muke yi a ce mutum ya je office tun karfe 8 na safe yayi ta aiki har karfe 8 na dare kuma ya kwaso saura ya tawo da shi gida bai karanta koda aya 10 ba idan ya saka ma a radio ko a computer to ba saurare yake ba kawai dai yana playing ne yana wearing time ne yana kawai rage lokaci ne ina fata mun gane wannan wannan jama'a wannan muguwar dabi'a ce da musulmi suka samu kansu a ciki kuma waɗannan abubuwan shi yasa har kullun ake kokarin a alakanta su da contemporary rayuwar da muke a yanzu domin shine kawai sa mu ci fa'ida karatun duk a tunda za a yi wanda ya zama ba shi alaka da rayuwar da muke to bai da wani amfani jama'a ya zama kawai muna karanta kawai tarihin kawai muna wucewa irin nan dariƙa ko kuma muna karanta a ta kuka saboda tsabar imani kana jin duk labaran da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya kanta da shi a Qur'ani na al'ummomi da annabawa da wasu mutane da garuruwa da yake cewa ma kana hadisan yuftara ba ƙarya bane ya faɗi dalili ai ya faɗi dalilin da yasa ya karanta da shi kazalika linusabbita bihi fu'adak dan mu sa zuciyarka ta daure shine amfani da abin da zai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya san cewa in an ce mishi mawaki ko makareci ko boka ko kaza an taba gaya wa annabi wani annabi kafin shi wa kazalika ma atallazina min qabli min rasul illa qalu sayrun aw mutun ya san cewa ba kan shi farau ba kare je kashe kanshi da bakin ciki saboda an ki imani falallaka bakhi nafsaka ala athari in lam yu'minu bi hadha alhadith asafa karga je kashe kanka da bakin ciki wurin sukin imani kana ta mamakin ya za ka kawo alheri a ki karba ai an saba kawo alheri ba a karba kaji to ibra ga annabi sallallahu alaihi wasallam mu kuma ibra gare mu ai in a kawo alheri ba a ansa ba kun ji abin da ke faruwa ga irin mutanen da suka yi haka kenan duka labaran Qur'ani ba irin labaran da ake ji ne yanzu a radio ko ake karantawa a jaridu ko ake kallon su akan ainihin shafukan internet ba ko labaran wuraren fira ba labarai ne na gaskiya kuma labarai masu dauke da dimbin hikima da fa'idoji na rayuwa to haka mu ma yanzu muke karanta tarihin Annabi sallallahu alaihi wasallam da tarihin sahabbai zamu da kokarin mu dinga alakanta abin da rayuwar mu maka kuma meye zamu ci fa'idar sa meye zamu ci muriyarsa menene kuma zamu dauki izina mu kaucewa wata tangarda za ta iya faruwa gare mu wannan shine fa'idar kawai matuƙa babu wannan fa'ida to ba shi da wani amfani karatun kenan da haka jama'a kowa ya dinga kunshi abinda ba shi ke cewa karatun ta nasu ya dinga ganin ta ina ne zan ci moriyar waɗannan fa'idoji na sira ta ina ne zan ainihin sa su zan sa su a application zan sa su a aikata a cikin rayuwata rayuwata ta inganta rayuwar al'ummata ta gyaru rayuwar iyalaina ta gyaru al'amari na yayi nagarta ya kamata kowa ya dinga sanya wannan a cikin lissafin shi kawai kare ce ka ai wallahi mun ji tarihin nan ai tarihin nan kaza 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 duk da haka sahabbai basu kasance ainihin wato ragagage ba duk da yunwar da suke ciki wa hum uswatuna su sahabbai sune abun kwaikwayon mu wa qudwatuna kuma sune jagororin mu radiyallahu anhum wa ardahu wannan shine addinin da muka yi wa register da kanmu addinin annabi da sahabbai jama'a sahabbai gabaki ɗayan su muna ƙaunar su ahlul baitin su da sauran su muna ƙaunar su muna girmama su muna kin wanda yake kin wani a cikin su sannan kuma ba mu ambatan su sai da alheri wannan ita ce aqidar mu game da su kuma muna karkashin jagoranci da shari'ar su kamar yadda mallam ya faɗa anan yace radiyallahu anhum wa ardahu Allah ya dada su ya kare dada su fala nata'allaq bid-dunya mallam yace ya jama'a kar mu makalkale wa duniya wala nahris al-hirs ash-shadid kar mu zama su tsananin kwadayi alaiha akan samu abun duniya kudi gidaje motoci mata ƴaƴa sarauta mulki isa bin kasa waɗannan da'awun da ake nema a duniya dunyatul hayatid dunya da Allah ya faɗa wanda ya lissafa su al-mal wal banun yatul hayatid dunya waɗannan abubuwa kar mu makalkale musu mu dauke su da gurgurdan bukata ne kawai abinda muke da bukata na abinci shi kadai kamata mu ci abinda muke da bukata na sutura shi kadai kamata mu sa abinda muke da bukata na kudi su kadai kamata mu adana baka ji wancan sahabin ba sahabi Abu Dharr wanda yake da mazhabi na cewa in ka kwana da kwandala ka sabawa Annabi sallallahu alaihi wasallam da haka kullun in ya gama iya bukatun shi da kudi rago kawai sai sadaka su sannan zai je kwanta bai taba kwana da kwandala ba wai da sunan ya ajiye dan gobe irin yadda zaka je kai ka dauki kudi ka je ka sa a savings account ko ka shiga adashi ko kana bada bashi ko kana ajiya ko kana yin abu da yake cewa kama sayar ka sai fili ka sai akuya ka sai tsofaffin karafuna kana tarawa wai dan tunanin gaba wannan ko a theory yan boko ba kuskure ne jama'a duk wanda ya san business administration ya san sa da wani theory akan cewa kudi amfanin su shine ka biya bukatar da kake da ita wanda kudi ke iya warkarwa yanzu amma an kai wai bari ka ajiye kuma ga bukata ta yanzu amma ka ajiye kana jiran bukatar gaba to wannan ba su ma amfani ba mana kana jin yunwa yanzu amma kuma sai ka ce a gaskiya ba zan ci abinci yanzu ba saboda ina bukatar kudin nan saboda za a yi hidimar sallah a gidana sallah ta kusa sai ka kicin abincin su kana jin rashin lafiya ka kishin magani saboda kana so in ka warke za ka yi tafiya tun ba ka warke ba fa za ka yi kudin mota ka yi tafiya ko abokon ba addini ba kenan ko haka bai da wani amfani ku tambayi wanda suke karatu a cikin theories na ainihin business administration haka suke faɗa cewa amfanin kudi shine in an neme su a biya bukatar da za su iya biya a lokacin da ake da bukata in suna cikin aljihunka kuma ga mai aiba yana sayarwa kuma miyanka na ta san aiba amma kuma ka runguma hannu to amfanin mai suka ma kenan haka wasu ma wani amfani ba haka duniya jama'a mu neme ta da gurgurdan bukata falan ta'allaq bid-dunya wala nahis 'alayha al-hirs shadid idza law kana fi dhalika khairun dan da haka alheri ne la kana lis-sahabati min han-nasibul awfar da mun tarar da sahabbai suna da rabo mai fadi a cikin wato duniya amma kaga ba shine da misu ba wani ma yana mutuwa dan gata ne gwalagwale ake sa mishi amma likafanin ma da za a sa mai bai kai kafa ba in an ja kai ya koma kafa an ja kafa ya koma kai shine Mus'ab dan Umair wani ma dutse yake dorawa a cikin cikin shi ne Abu Huraira dan ya tara yunwa ba sa neman duniya su shagala da ita kuma ko sun samu ba sa bari ta shagaltar da su sabanin mu yadda muke muna nema mu shagala ko mu samu ba kun ko muka samu mu bata ta shagaltar da mu mu shagala shine mu kiyaye abin da ya kamata ta shagaltar da mu kuma shine mu biye mata to za mu kwana nan jama'a musamman saboda annan mun lokaci yayi kuma karshen babi ne karshen gaba abinda muka faɗa ya zama daidai Allah wadake sarki ba mu ikon aiki da shi da kuma ladan fadin shi kurakuran da muka yi ya Allah muna miƙa hannayenmu na neman gafara Allah lalle mu bayi ne masu kusuri Allah ka gafarta mana Allah ka tsare mu daga sharurin kawunan mu subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka